Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 2 ga watan Agusta shekarar 2018. Ibrahim Jarmani tare da Hafsat dan mai suru da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bari mu fara da kanan labarai.
Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a yau Alhamis, kwana daya bayan da rikici ya barke tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga da ke neman sanin wanda zai shugabance su. Shugaban Amerika Donald Trump ya godewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojojin Amerika da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku cewa rahotanni sun bayyana cewa mayakan Boko Haram fa sun sauya sabon sallo wajen kai hare-hare a yankin Madagali da Micika a jihar Adamawa.
Har ma addishin da aka nome a gona ma ana sassarewa ana destroying. Wannan abun muna ganin kamar ya sake tashi a wajen mu sosai. Ba za a iya fita a yi aiki a gona ba, ba za ka iya zauna a gida ba. Addishin da yake wajen mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi.
Sai kuma hutun kwanaki 10 da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya dauka, wanda wasu ke cewa da alamu asibiti zai koma, inda kakakin gwamnati ke cewa
ni dama me ba za a faɗa ba, dan bayan ma ba shi aka yi ya mutu ba. Ai wannan ba abun mamaki bane da an faɗa, kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi karfin a ce zai yi rashin lafiya.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi yau Alhamis, kwana daya bayan da rikici ya barke tsakanin yan sanda da masu zanga-zangar da ke neman sanin wanda zai shugabance su. Rikicin tsakanin yan sanda da masu zanga-zangar da ya barke a birnin Harare ya yi sanadiyar mutuwar yan sanda uku. Bayan aukuwar haka ne jami'ai suka nemi taimakon sojoji don dawo da doka da oda. Shugaba Emmerson Mnangagwa yau Alhamis ya bugaci masu bincike da su fara binciken rikicin da ya auku. Chamisa kuma da jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change na zargin maguɗi a zaben da aka gudanar, yayin da suke ikirarin cewa Chamisa ne ya lashe zaben. Shugaban Amerika Donald Trump ya godewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojin Amerika da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawarwakin sojojin 55 ƙasar Amerika. Pence ya ce Trump ya nemi Kim ya yi alkawarin dawo da gawarwakin sojin Amurka da aka kashe a yakin shekarun 1950 zuwa da 53 a lokacin da suka yi zaman tattaunawa a watan Yuni. Kimanin sojoji 7,700 aka lissafa a matsayin waɗanda suka ɓace a yakin, kuma ana da yakinin cewa har yanzu 5,300 suna Koriya ta Arewa. An aika gawarwakin ga ma'aikatar tsaro inda ƙwararru za su duba su tantance su. Jimillar ƙasashen da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya 17 ne suka taimaka wa Koriya ta Kudu a lokacin yakin. Shugabannin wata ƙungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna Eastern European 3 sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100. Tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfanin nukan. Jami'an Amurka sun gano shugabannin kungiyar ta FIN7, Dmytro Fedorov mai shekaru 44 da Fedor Hladir mai shekaru 33 da Andriy Kolpakov mai shekaru 30, waɗanda 'yan asalin ƙasar Ukraine ne.
The investigation continues. We are under no illusion that we have taken this group down altogether.
Ana ci gaba da binciken mun samu nasarar kama wannan kungiya mun yi tasiri matuka. Masu bincike sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta FIN7 sun kai harin na'urorin cikin wuraren cin abinci da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu dake arewacin kasar mako daya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Dinkin Duniya sun sanar da karshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar. Har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alakar barkewar cutar a wurare biya kasar. Ma'aikatan lafiya ta kasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 wanda ke dauke da cutar zazzabi a arewacin lardin Kivu. Kana an samu mutuwar mutane 20. An dauki samfurin 6 daga cikin marasa lafiyar inda 4 daga cikin su suka tabbatar da cewa suna dauke da cutar Ebola. Jami'ai sun kara da cewa yanzu suna da kwarin gwiwa domin sun shiryawa barkewar cutar domin gujewa abin da ya faru a shekarar 2014 inda Ebola ta kashe fiye da mutane 11,000 mafi yawanci a kasar Guinea da Liberia da kuma Stalio. Wani rahoto a kamfanin dillancin labaran Associated Press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira TSA a takaice na tunanin dage binciken matafiya a kananan filayen saukar jiragen sama a fadin kasar don jami'an tsaro su maida hankali a manyan filayen saukar jiragen sama. Babu haske kan wannan yunkurin kuma ba a san ko hakan zai yiwu ba. Kazalika kwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri. Suna mai cewa hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a kananan filayen saukar jiragen sama. A wata rubutacciyar sanarwar TSA ta ce har yanzu ba a yanke hukunci ba. Kwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a manyan jiragen sama, amma 'yan ta'adda za su iya harin kananan filayen jiragen kasa da na jiragen sama masu daukan fasinjoji dozin-dozin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarin fara rahotannin namu daga jihar Adamawa inda jama'a a yankin Madagali da Michika suka fara arcewa daga gidajensu a sakamakon sabon salon harare da 'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaiwa a kauyuka. Daga Yola Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga karin bayani.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayakan na Boko Haram yanzu fa suna sauya salo inda suke kai harin dauki daidai da kuma sarika noke da kona kauyuka da ma dasa babamai a gonaki. Waɗannan sabbin hare-haren yanzu haka ya sake jefa jama'an yankunan da aka kwato a Madagal da Michika cikin wani yanayi na daddar da har ta kai wasu sun soma gudun hijira. Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar Madagal mai barin gado ya kuwa bayyana halin da suke ciki da abin takeici.
Halin da ake ciki da gaskiya ba daɗi, da kowace rana sai an kawo mana hare a kauyukanmu nan. Kowace rana
da jami'an tsaro duk ana kai wannan hare-hare.
Jami'an tsaro suna kokari yanzu ko shekar ko kwana uku da suka wuce jami'an tsaro suka samu kakkashe manyan su da suka shiga bakin dutse. Jami'an tsaro sojoji nan da kansu sun je sun kwantar bauna sun kakkashe su, amma ai abin da muke fadi shine jami'an tsaro nan ba su isa kofar ko ina ma daga local government ba. To al'umma kam suna cin halin dadar, al'umma kam gaskiya hankalinsu ya tashi gaba daya, hankalinsu ya tashi an yi shuki yanzu ba za su iya su je su fara aikin gwanansu ba, yanzu kowa yana kokari ya bar kauyuka nan gaba daya.
To ko an yi wakilan waɗannan al'ummomi na sani da halin da ake ciki a yanzu? Mr. Adamu Kamale da majalisar wakilai ne da ke wakiltar Madagal da Michika ya ce a ba su ɗaya ba ma suna kokawa shugaba Buhari dangane da halin da suke ciki a yankunan na Madagal da Michika. To amma kuma kawo yanzu ba samu ƙarin jami'an tsaro da suke bukata ba.
A yanzu da nake ma magana nan ka gani dar, ka gani kaya, ka gani bakin dutse, duk mutanen da suke ciki suna tashiwa dare da rana ana kai hare a wannan garuruka
har ana kashe akwai kashe-kashe adadin ba abinci har ma abincin da aka nome a gona ma ana sassarewa ana destroying so wannan abu muna ganin kamar ya sake tashi a waje mu sosai ba za a iya fita a yi aiki a gona ba ba za ka iya zauna a gida ba abincin da yake waje mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi
ku ne wakilan waɗannan al'umma kamar me kuke yi domin ku ankar da hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnati
Eto muna magana kwarai ba mu taba zama shiru akan wannan abun ba mu wakilan muna magana amma muna gani issue din yanda kullum muna kokore amma kaga kuma abun karuwa yake dole shi yasa kullum muke kira da babban murya zuwa shi president and commander in chief shi president Muhammadu Buhari
ga wa yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa na cewa suna nasu kokari domin kare rayukan waɗannan al'umma SP Usman Abubakar da ke zama kakakin runa na 'yan sandan jihar ya kobe ne da kokarin da suke yi dama kuma ya bukaci jama'a da su ma suke sa ido
to abin da ya kamata da shi ne mutane wanda suke da gonakai a irin wajajen da su yan ta'adda suka yi ta'adin nan yana da kyau idan har zaka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba muna karkai kasa gwiwa kai kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina a wayannan wajajen da muka magana din nan inda dama Boko Haram suka zauna nan duk mun tura jami'an tsaron mu so yana da kyau duk inda za ta fi ko kuma gonan mu mutum zai shiga hankalin shi bai kwanta ba yana da kyau su ji hankalin mutanen mu domin su je su bincika wannan wajen
a yanzu haka dai Najeriya na fama da matsalar tsaro ta fannoni da dama kama daga fadan makiyaya da manoma fashi da makami garkuwa da mutane baya ko ga har-harin da ake samu a jihohin Zamfara da Kaduna Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to Allah shi kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz to har yanzu muna tare da Najeriya inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi Ingila hutun kwanaki 10 lamarin da haifar da cece kuce daga Abuja wakilin sashen Hausa na murya Amurka Umar Faruk Musa ya samu jin ta bakin kakakin fadar shugaban kasar Malam Garba Shehu ya kuma aika mana da wannan rahoton
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi kasar Ingila domin yin hutu na kwanakin aiki guda 10 kuma tuni kamar yadda sanarwar da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatinsa ya sanya hannu ya ce mukaddashin shugaban kasar Najeriya zai zama mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo wanda zai rike ragaman mulkin kasar har lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya dawo wannan tafiya dai tuni ta fara kawo cece kuce tsakanin yan siyasa waɗanda wasu suke ta zargin cewa maganar kiwon lafiya ce shugaba Muhammadu Buhari zai je ba wai maganar hutu ba kawai yayin da waɗansu ko suke cewa ai sha'anin aiki tsari ne na duk abin da mutum ya ga dama ko lokacin da ya ga dama ɗaukar hutu zai iya ɗaukar hutu ya je bisa ga dokokin Najeriya da kuma abin da kundin tsarin mulkin na Najeriya ya tanadar to akan haka ne na tuntubi Malam Garba Shehu wanda tun farko shine ya rattaba hannu a wannan sanarwar domin in ji ƙarin haske dangane da matsayi ko dalilan da za su kai shugaba Muhammadu Buhari kasar Ingila idan ba hutu bane kawai
dama me ba za a faɗa ba idan bayan ma ba ce aka yi ya mutu ba ai wannan ba abun mamaki bane da an faɗa kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi ƙarfin a ce zai yi rashin lafiya amma mu dai a iya sanar hutu ya ɗauka a ƙa'idar aiki na ofis hutu kwana 30 shekara zai iya ɗauka gaba ɗaya zai iya tsinka shi ba Muhammadu Buhari ya ɗauki kwana 5 kwanakin baya yanzu gashi ya zo zai ɗauki kwana 10 saboda haka ko wani tsuma ya yi ya gama ba nan gaba ƙasar zai sake ɗauka yadda yake so
a daidai lokacin da ake ta kwamace ala ta siyasa baka ganin kamar ya bar baya da ƙura da yawa ya kuma a ce yana nan domin ya daidaita rigingimin da ke ta tasowa
a wannan ya nuna maka cewa hankalin sa kwance yake ba abin da ya hana shi bacci ba abin da ya hana shi gudanar da aiki wannan duka yana da aiki yi ba inda za ma'anar wannan hutun ke
yanzu da yake Osinbajo ne zai ci gaba da gudanar da al'amuran mulkin kasa akwai waɗansu sharuɗa da aka shimfiɗa ko kuwa a'a abu ne dai da aka saba duk wani aiki da shugaban kasa zai yi shine shi ma mataimakinsa zai iya yi
ba sharafi tsarin mulki tsarin kullun tsarin mulkin Najeriya shine sharafi a kansa akan kowa saboda haka in ya bi tsarin mulki ai ba wani magana ko wani sharafi
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi bayan da ya rattaba hannu a sanarwar da ke cewar shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwanakin aiki guda 10 na hutu a kasar Ingila yayin da mukaddashin shugaban kasa a yanzu shine Professor Yemi Osinbajo wato mataimakin shugaban kasar Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Muna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jama'a alike fatar kuna lafiya. Shugaban kwamitin yada labaru na Majalisar Wakilan Najeriya dan Majalisa Abdulrazak Namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Amma kun ji Malam Abubakar ya fara yin tambayoyinsa, to amma saboda kurewar lokaci ba a samu damar bashi amsa ba. A saboda haka malamin zai sake maimaita tambayoyinsa a yau.
Malam Abubakar ka iya daga gobe gobenin tarayya na tambaya na shi ne a kwanakin ba kai na ga fama gwamnati na Nasarawa Abdullahi Adamu shi da kakakin majalisa na yanzu na ga kwanakin ba ta suna sa isa game da wasu abubuwa a majalisa shi na kuma ya samu wasu magoya baya shi Abdullahi Adamu ya samu magoya baya sosai a majalisa nan to wai me yasa ake samun irin wannan sa isa dama haka a majalisa ta gada ne ko kuma a wannan lokaci ne ake samun irin wannan damuwoyin da dama ba mu san su ba.
To amma ka san ka je tambaye ka na biyu ka san cewa shi tsohon gwamnatin Nasarawa yana majalisar dattijai ne kuma shi kuma mai baku ansa yanzu shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai.
To tambaya na biyu shine wai me yake kawo ake samu rarrabuwan kawuna a wurin party ne, me yake me dalilin sassalan me ne haka yake kawo yana ake samu wannan manyan dabbobi wanda mu talaka mu wasu zaben kasa ba mu gane ba har yanzu.
Anya bai bada ansa ba ko a wannan tambaya na baya?
Na baya ma.
Yawa, kana da wata tambayar?
Ya tambaya kenan.
To, tambayar shi ta farkon nan kai ne zaka bashi ansa? Ko ko tunda shi tsohon gwamnati na Sanaa?
To, na farko zan bashi sai san cewa maganar wannan ni na majalisar tarayya ne, shi tambayar sa kuma na majalisar dattawa ne. To, wannan kaga ba hurufi ba ne, amma dole ina so ya gane cewa aiki majalisa da dole ne ana samun dan
sabani
shi yasa in ana majalisa duk lokacin da majalisa akwai tambayan da ake fara cewa duk gwamnati ya amince da wannan kudirin ya ce eh, wanda bai amince ba ya ce a so zaka tar akwai in eh din ne ka fi jai to yadda ake samun wannan amma kudirin haka a gudanar da harkan a majalisa dole ne ake dan samun bambancin ra'ayi amma shi ne babban abin da ake fara a turanci shi ne lobby ko me ya dai bambanci ne a haɗu da addini a zanna na ce amma kan abin da ke tambaya a can ba wannan ba hurumi na bane.
To ka ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barkanku da wannan lokacin hajiya Abdulrazak Nasir ne muka fata mu kare a wannan shirin namu mai albarka. Kuna tare da Buhari ne sauƙuma ya wanda aka fi kira da Buhari ne don kali fasiyar Marawa. Ina da tambayoyi guda biyu a Abdulrazak Nasir. Tambaya na farko shi ne sakamakon fitar da wata 'ya'yan jam'iyyar ku suka yi iya na ji abin da shi shugaban jam'iyyar yake zarge ku da shi kuna neman na gora a gurin fadin shugaban ƙasa shi ya sa yake ku da a kansu ba ku wani abu da yake game da cin hanci da rashawa ne don muku tafi Allah ya raka taki gona shin a matsayinka na mai magana da yawun majalisa a wannan irin kawai magana za ka iya gaya mana game da shi shugaban jam'iyya da ya faɗi irin wannan magana. Sannan tambaya na biyu shi ne fadin shugaban ƙasa ta turo muku da kasafin ciki na wanda za a gudanar da wannan zaɓe. To ana hasashen yanzu kuma kun rufe majalisa sama da wata biyu nan gaba kafin a dawo a ci gaba da zaman majalisa shin wannan rufe majalisa da kuka yi kuma ga zaɓe ya kai wata bakwai shin kuna ganin wannan abin ya ba zai shafi wannan kasafin ciki da kuka yi aiki da za aka kawo muku ku yi aiki a kansa a domin a ba ainihin da jami'an tsaro a samu a gudanar da zaɓe a cikin wannan lokacin ba. Tambayoyi na kenan guda biyu ina jiran amsa da gare ka.
To amma Malam Buhari tambaya ka ta farkon nan tunda shi bai canja sheka ba ban san ko zai iya baka ansa ba.
Amma ni ajiya da yake ma kan shi da wannan chairman namu ya faɗa
cewa chairman din ya ce wai abin da yasa yawancin yan waɗanda suka canja sheka din suka yi domin ba a ba su kuɗi takaitaccen ma'aikatansa akan sojojin haya akan cewa dan ba a ba su kuɗi ne shi yasa suka canja sheka shine nace to kai baka canja sheka ba kai zaka bada wannan ansa
bari din na farko magana a ba da kuɗi ba gaskiya take ba ni ban canja sheka ba amma azo a bayani da nayi yace akwai wayanda suna gani ba za su zanna a mace daya tare da gwamnoninsu ba wani yana gani akwai koko wani jarumi wani sakata babba da aka ba shi fati yana hannunsa shi kuma ya zo jiharsa yana iya kawo wanda yake so wanda yake kan kujeran kila suna da matsala to yana cikin abubuwan da ya samu mutane suke canza sheka har na ce ai ko shi shugaban majalisar shugaban fatin mu shada osomole ai ya faɗa cewa a korafin da shi ya gani ina nan da gaske ne ya san cewa korafin ba na ƙarya ba ne to wayannan korafin da suke da gaskiya shi zai zanna in mutanen ba wai suna da zuciya biyu ba in da tsakaninsu da Allah ne zai zanna da su ya tabbatar cewa an warware magana amma akwai mutumin da koya kai da shi ra'ayinsa dama zai farfata nan shi ba zai zanna ba don haka bai da complaint na shi ba inganci don haka shi ba zai zanna shi zai tafi ne amma wanda yana da matsalar da ke da inganci magana kuma kwarai ne don mun yarda cewa wani su ci wani akwai matsala ba da wasa ba shugabannin mu ma sun sani sun suna aiki kai har yanzu da nake magana akwai shugabannin jam'iyya suna har yanzu magana kai don kar a ci gaba da canja shirka amma ba don kuɗi ba ne shi ne gaskiya tambayarsa na biyu akan maganar kasafin kuɗi da shugaban kasa ya samu kuma akwai ya sake rubuto mana bayanin na turance shi ne annan kasafin kuɗin na 2018 da an riga an amince wanda shugaban kasa ya sa hannu ma'ana shi akwai wasu kuɗaɗe da suna da subject nasu daban shi yake a cire wannan kuɗi daga wannan subject an dawo da shi kaza ya yana ganin cewa akwai lokacin da ake yin kasafin kuɗin akwai kuɗin da a yarda su fannin zakkasuwa suke cewa kuɗaɗen nan a ganin su yana da duka ne suka saka don haka shi bai yarda da wannan ba so wannan
ban tare numfashin ina zuwa ban tambaye ban tare numfashinka ba shi fa ba yana tambaya game da kuɗin ba cewa ihutun nan da kuka ɗauka ba zai shafi ku amince da wannan kasafin kuɗin na baya ba tunda ya shafi maganar zaɓe ne abinda yake nufi
maganar hutu majalisar dokoki tana da kalanda ma'ana tana da tsari wanda za mu ɗauki hutu a rana kaza za mu koma rana kaza ba wai hutun nan ana ɗaukanta ne kafasai haka ba dama muna da kalanda don haka shi shugaban kasa da fannin zartarwa sun sani cewa za a yi hutu amma ni na yarda cewa dama hutun da za mu yi na wannan karo dama za a yi shi ne a ranar Alhamis amma yanzu an ba da hutun nan turin talata domin an samu rashin fahimta shugabannin majalisa sun ce akwai wasu da aka jigi gidajensu suna ga kamar ana da matsala don haka wasu sun canza shekara fata samu tashin hankali aka ɗaga mun yi hutu amma da za a kara kwana biyu kafin ya hutu amma sauran dama akwai kalanda in mun dawo za mu ci gaba da wannan aiki za a yi zaɓe da mu ne masu shigar zaɓe bayan da za a yi ba za a ba INEC kuɗin da za su yi zaɓe ba insha Allah in muna dawowa za a yi aiki a kan maganar kuɗi ba zai kuma wajen hana INEC yin aikin ta ba insha Allah.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu cikin yardar Allah za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika yunkurin tsige Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa da sanatocin APC ke yi ba lalle bane su nasara, ganin cewa dole sai sun samu hadin kan sanatocin PDP, sannan hakan ya tabbata kuma su ba za su bada goyen baya ba. Salam VOA Hausa. Ficewar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa PDP mai adawa ba komai bane illa san zuciya da rashin kishin ayyukan alherin da shugaba Buhari ke yi wa Najeriya. Sako daga Sadi Sa'idu Daura. Sai sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Kadora da Gaga dan Fulanin Warji da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi, inda suka ce salam VOA Hausa. Hakika wannan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka domin kawo karshen hararan yan ta'adda da ta ƙi cinyewa a jihar Zamfara, hakan yayi daidai. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu, amin. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya wannan mataki da wasu matasan ƙasa ta Najeriya ke shirin dauka na ƙin yin katin zabe na dindindin, san wannan mataki bai dace ba, kuma yin hakan wata gurguwar dabara ce, domin da wannan kati ne za mu yi amfani da shi a lokacin zabe wajen kawar da duk shugaban da bai yi wa talakansa aiki ba. Da fatan waɗannan matasa za su sake wannan gurguwar shawara da suke shirin yi. Sako daga Abdulhamid Bashir Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi. Sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum VOA Hausa. Lokaci yayi da mu matasa za mu yi amfani da wannan damar da manyan 'yan siyasa ke yi a ƙasar mu Najeriya na sauye-sauyen jam'iyyu, daga wannan zuwa waccan, ta hanyar tsunduma cikin harkokin siyasa da kuma shugabanci. Na yi imanin cewa mu matasa za mu taka muhimmiyar rawa tare da kawo ci gaba da sauye-sauye marar misaltuwa. Da fatan matasa za mu fito ga dangadan domin kawo ƙasar mu ci gaba mai ɗaurewa. Sako daga sardaunan matasa Muhammad Musa Dambam daga jihar Bauchi.
To a gaida Safinatu Sada Sodangi da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsa dan mai sauraro da takaitattun labarin.
Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da ke neman sanin wanda zai shugabance su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawawwakin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawawwakin sojojin 55 ƙasar Amurka. Shugabannin wata kungiyar laifukan kutsan yanar gizo mai suna Eastern European su uku sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100, tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfaninnikan. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu da ke arewacin kasar, mako ɗaya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun sanar da ƙarshen ɓarkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da ta tana gabatar da shirin, da Julie Lagos Creation da ta hada da bada umarni, da engineer mu ne Mr. Rob McLean, Ibrahim Jarme ke cewa huta lafiya, a dakatar shirin yau da gobe.